This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta cocin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara daga nan birnin Washington DC da tare da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Lahadi 6 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanun labarai.
A yau Lahadi, kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin bom din nan da aka kai a kudancin Yemen har ya hallaka gwamnan lardin tare da wasu masu tsaransa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zama na gaba kan maganar makomar Syria a siyasance za a yi shi ne a birnin New York da ke nan Amurka a cikin wannan watan. Yau Lahadi da daddare shugaban Amurka Barack Obama zai bayyana abin da ya fi mai da hankali a kai na tsaron lafiya da rayukan Amurkawa.
Kanan labaran kenan, hukumar zaɓe a jihar Kogi ta sanar da ɗan takarar jam'iyyar APC Yahaya Bello a matsayin wanda ya lashe zaɓe a jihar, sai dai tsugunne bata ƙare ba, domin kuwa
bisa ga dukkan alamu akwai sauran rina a kaba game da kasancewar Alhaji Yahaya Bello a matsayin wanda ya mai gurbin marigayi Abubakar Audun, duk kuwa da kasancewar shine na biyu a lokacin zaben fidda gwani na jam'iyyar ta APC.
To yaya ƙwararru a fannin shari'a ke ganin wannan lamarin?
Ban taba jin inda ake gadin riya ba. To mu muna jira yanzu mu ji menene babban kotun kasa za ta ce mana. Duniya suna saurara su ji me ake ciki a wannan zabe.
Za mu kuma yoyi wakilinmu da ke jihar Bayelsa inda nan ma aka gudanar da zaben gwamna, sai kuma jihar Adamawa inda kotu ta yanke wa wani tsohon kwamishina hukuncin ɗaurin shekaru 10 tare da ƙwace kamfanin da ya mallaka. Sai kuma shirin bishara, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. A yau Lahadi, kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin bom din nan da aka kai a kudancin Yemen har ya hallaka gwamnan lardin Aden da masu tsaronsa da dama. Tarwar tsayuwar bom din dai ta hada da gwamna mai suna Gafar Muhammad Sa'ad da tawagarsa a hanyar su ta zuwa ofishinsa a cikin birnin Aden, garin da ya zama ɗaya daga cikin wuraren da ake fafatawa a Yemen, inda 'yan tawayen Houthi suka kwace ikon sana'a babban birnin ƙasar a bara, kafin daga baya suka zakuɗa zuwa Aden har ta kai ga tursasa shugaban ƙasar Abdurrabb Mansur Hadi tserewa zuwa ƙasar Saudiya. Daga baya da karun da ke lugudan wuta ta sama masu marawa shugaba Mansur baya da Saudi ke jagoranta ta fatattaki 'yan Houthi daga Aden har ma Hadin ya koma ƙasar a watan da ya gabata. Fadan na Yemen ya hallaka dubban mutane yawancinsu fararen hula, wanda hakan ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rikicin a matsayin fadan da ya shafi bil'adama saboda munin kashe-kashen da ake samu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zama na gaba na maganar makomar siyasar Syria za a yi shi ne a birnin New York da ke nan Amurka a cikin wannan watan. Ya yi wannan jawabi ne a jiya Asabar a taron da aka yi game da siyasar gabas ta tsakiya da aka fi sani da Saban Forum da ya gudana a tsangayar wasa kwakwalwa ta Brooklyn Institution da ke nan Washington. Amurka na hankoran ganin ta haɗo kan al'ummin da ke son ganin samun haɗaɗɗiyar ƙasar Syria a siyasance ba tare da ɓangaranci ko addini ba, ta yadda 'yan ƙasar za su zaɓarwa kansu shugabannin da suke so bisa demokuraɗiyya a kan dokokin ƙasa da ƙasa ta duniya, in ji Kerry, tare da yin zaɓen gaskiya da adalci ta yadda hatta 'yan Syria mazauna ƙasashen waje za su samu damar zaɓen shugabanninsu daga ƙasashen da suke. Mr. Kerry ya ce idan aka yi haka cikin maslahar siyasa, to hakan zai taimaka matuƙa wajen hada kan 'yan ƙasar don magance rikicin Syria, har ma ya iya hada kan 'yan ƙasar ta yadda za su iya yakar 'yan ta'addar ISIS da ke da ikon mafi yawancin yankunan Syria da Iraki da suka karɓe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yau Lahadi da dare shugaban Amurka Barack Obama zai bayyana abin da yafi mai da hankali akai na tsaron lafiyar Amurkawa da rayukan su. Jawabin da bai cika irin sa ba daga ofishin da ake kira Oval Office dake fadar White House, kakakin Obama ya shaida cewa shugaban zai bayyana cikin wannan dare cewa game da harin bindigar da aka kai na kan mai uwa da wabi a Laraba a garin San Bernardino dake California. Zai kuma bayyana yadda barazanar ta'addanci take da yadda za su dakile ta. Wannan jawabi ne zai zama karo na uku da shugaba Obama yayi a cikin wannan office na Oval, ofishin da shugabannin Amurka suka ware don yin muhimman jawabai. Maganar da Obama yayi ta karshe daga office din ita ce ta ayyukan sojojin Amurka a Iraki a shekarar 2010. Jami'an tsaron farinka na FBI suna nan suna ta binciken wannan harin da wani haifaffen Amurka mai suna Said Rizwan Faruk da matarsa yar Pakistan Tashfin Malik suka kai, wanda suka halaka mutane 14 da jikkata guda 21 a taron ma'aikata na karamar hukumar garin San Bernardino. Ana sa ran cewa hadakar jam'iyyun adawa a Venezuela za su lashe zaben ƴan majalisar kasar da ake yi a Lahadin nan, bisa yunkurin su na mamaye ikon majalisar kasar. Masu tsokaci kuma akan al'amura suna ganin cewa zaben wani kuskurima ne, musamman akan tsarin tattalin arziki masu ra'ayin ƴan gurguzu na tsohon shugaban kasar marigayi Hugo Chavez, da wanda aka fintuko ya gaje shi a matsayin shugaban kasar, shugaba Nicolas Maduro. Venezuela ita ce kasar da tafi kowace kasa a duniya a jiyayyen danyen man fetur, amma kuma hawa da saukar farashin man fetur ya mai da kasar ta Amurka ta yamma a matsayin waɗanda suka fi kowace kasa samun hauhawar farashi, har ma da karancin kayan masarufi, ta yadda sai mutum ya bi dogon layi kafin ya sayi ababen amfanin yau da kullum a kasar. Bincike ya nuna cewa jam'iyyar hadakar ta jam'iyyun adawa suna niyyar lashe zaben mafi yawancin ƙuri'un da za a kada. A jiya Asabar, shugaba Maduro ya gana da shugabannin ƙasashen Bolivia, Colombia, Costa Rica da Spain, waɗanda suke a ƙasar a matsayin masu sa ido a kan zaben. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a jiya Asabar cewa faduwar hukumomi a Palestino na iya shafar yanayin tsaron kasar Isra'ila, saboda haka dukkan bangarorin biyu suna buƙatar rungumar tattaunawa ta zaman lafiya da juna, kamar yadda ya bayyana a tsangar Brooklyn Institution da ke nan Washington. Kerry ya yi Allah wadai da wannan hali na da ya shafi watanni tsakanin Palestinawa da Yahudawa, da kuma yadda wasu Yahudawa ke ci gaba da gine-ginen share wuri zauna a doren kasar Palestino, inda su kuma Palestinawan suke ta kai musu hari da wukake. Ya ƙara da cewa mafitar ƙasa ɗaya daga cikin ƙasashen ita ce ta yadda za su haɗa kai su tattauna don nemar wa kansu mafita. Ya ƙara da cewa idan su ma Palestino suka turje, to hakan na iya sa Isra'ila ta jibge dubban dakarunta a yammacin kogin Jordan. Yunkurin baya na sulhuntawar a shekarar 2014 da ya gabata ya ci tura, baya kuma faɗan ɓangarorin biya kashi ya kwashi akalla kwanaki 50, inda ya halaka Palestina kimanin 2,100, yawanci fararen hula. Haka da dama daga sojojin Isra'ila da wasu fararen hular su ma sun rasa rayukansu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Kogi, inda bisa ga dukkan alamu sakamakon zaben da aka sanar a jihar ya bar baya da kura. Kasancewa banda masu ruwa da tsaki a jihar, ƙwararru a fannin shari'a na ganin an tafka kurakurai. Ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da abin da ya biyo bayan a jihar Kogi.
Bisa ga dukkan alamu akwai sauran rina a kaba game da kasancewar Alhaji ya Bello a matsayin wanda ya mai gurbin marigayi Abubakar Audun, dukkuwa da kasancewar shine na biyu a lokacin zaben fidda gwani na jam'iyyar ta APC. Bayan bayyana sakamakon zaben dai bangaren dan takarar mataimakin gwamna na marigayi Abubakar Audu, wato Mr. James Balaki, sun bayyana matsayinsu akan wannan lamari. Muhammad Bashir Abdullahi shine mai magana da yawun Mr. Falakin.
Zamu yi fati biyayya, kuma shi a matsayin gwamna dole ne mu yi masa biyayya, amma ai kuma da sauran rana a kaba
kamar yaya kenan
dole muna kotu
yanzu in yazo ya kira ku yace ku yi hakuri a samu wani mukami babba a baku yadda
to ai kuma abin da baka gane ba shine zaben nan ma da aka yi supplementary election da aka ce an yi jiya bata taso ba
a can gefe guda kuma ita ma jam'iyyar PDP ta ja daga inda tace gudanar da kammala zaben na jiya Asabar baya da tushe balle makama mai magana da yawun PDP tsohon dan majalisar dokokin jihar Kogin Honorable Suleiman Babadoko ga abin da yake cewa
ba yi adalci ba kuma ba yi wa mutanen Kogi adalci ba
wato a matsayin ma'ana kukuna nihin ba a gadon ƙuri'a kenan
mu muna nufin ba a gadon ƙuri'a mutun yakan fito a yi masa zabi ne zabi kuma a ƙasar nan abin da mu muka sani sai da jam'iyya da kuma dan takara in akwai dan takara babu jam'iyya zabe bai yi ba in akwai jam'iyya babu dan takara zabe bai yi ba
yanzu dai in na fahimce ku wannan zabe ne uje kana yi ka ne a wurin
ku uje kana yi ka ne domin ainihin wanda ke takaran be nan to me ake wa zaben kuma
to sabon zababban gwamnatin jihar Kogin dai Alhaji Yahaya Bello ya ce zai yi kokarin hada kan masu korafin domin yana da tsare-tsaren ayyukan ci gaban jihar ta Kogi
a primary kuma ni ne na zaman biyu kuma ina da wasu manifestos insha Allah da wannan insha Allah zan yi kokari na san cewa na aikata
bangaren James Fallaki wani dubara zaka yi na jawo su jiki dan ka samu nasara
kafin wannan lokacin ina magana da shi muna harka zan ci gaba da haka irin development da zan kai zan kawo wannan jahar kowa zai gamsu ba zan yi kabilanci ba insha Allah
kawai yanzu dai al'amuran na tafiya cikin kwanciyar hankali a birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogin yayin da a can mahaifar sabon gwamnan wato Okene ake ci gaba da murna Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya
Anata bayanin barista Naomi Fonti ta ce hukumar zabe ta keta doka a wannan zaben bisa dalilan cewa
kin san dai zancen da ke kasa yanzu zai zamana cewa kotun Najeriya babban kotu na Najeriya ita ne za ta gaya mana gaskiyar magana amma a sanin mu lawyers yawanci za su ce miki a abinda ake yin nan ba daidai ba kuma shi yanzu da yake tsaya zabe shi Bello baya da mataimaki don Falake din da yake mataimakin shi marigayin ya ki yace shi baya zaman mataimakin shi so yanzu kuma tsari tace ba za ka tsaya zabe ba sai kana da mataimaki ban san ko ya za su san kwara wannan tsarin kamun a ce wai ya ci zabe ba so ina ji sauran parties din za su bari killa sai an gama zabe sai su gudu su koma kotu
ya wato wata doka ce ita hukumar zabe ta yi amfani da ita na gudanar da zaben ko kuma kammala zaben da tace ta fara
ta fari dai shi attorney general na Nigeria yayi wani kalman magana wanda aka sauta mishi aka ce bai kamata yayi magana don party guda ɗaya ba shi shugaban kasa ya tsaya zabe a tutan jami'an APC ya ci zabe amma yanzu yana shugaban kasar Nigeria ne ba na APC ba don haka duk ministan da ya dauka in ka an rantsar da kai ka zama minista na Nigeria ne ba na APC ba na PDP ba na wani party ba ka zama minista na Nigeria ne ba shi ya fito ya ce INEC ba wa APC jami'an APC daman su fidda wani da zai tsaya musu a takarar gwamna aka ce mishi baka da hujjan da zaka faɗi wannan INEC tana da tsarin ta akwai kuma tsarin dokan kasa constitution kenan na Nigeria
kuma
menene tsarin dokan kasa tace menene tsarin INEC tace hukumar zabe kenan INEC don haka shi yanzu ya zama kaman INEC sun yi aiki da abin da shi attorney general yayi magana akai kenan suka ce to sun ba da dama APC ta fitar da mai takarar gwamna ya gaji ban taba ji inda ake gadon kuriya ba so mu muna jira yanzu mu ji menene dai ita babban kotun kasa za ta ce mana za ta yi fasari ina jin duk duniya suna saurara su ji me ake ciki a wannan zabe
ho da ake
la 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 ya ke goina
da
To na kuma tuntubi wakilin Lamido Abubakar da ke jihar Bayelsa a halin yanzu inda aka gudanar da zaben gwamna domin jin inda ta kwana bayan dakatar da zabe a wadansu mazabu.
To ba shakka malama Girat abinda ake ciki shine zaben da ya bayar baya da kura inda sakamakon tashin hankalin da aka sama a wasu sassan jihar ta Bayelsa shine yasa aka dakatar da zabe musamman a wurare daban-daban na jihar kama daga Ijo ta Kudu da kuma wani bangare na wato karamar hukumar Nambe. Halin da ake ciki da yanzu hukumar zabe ta bada umarnin cewar an dakatar da waɗannan zabubukan da aka yi jiya sakamakon mummunan tashin hankali da aka samu da kuma halbe-halben 'yan bindiga da suka gabata a jiya din. Saboda haka hukumar zabe ta ayyana yau Lahadi a ci gaba da gudanar da zabe a waɗannan wuraren. Kuma su waɗannan wuraren wurare ne misali waɗanda adda al'ummomi musamman na Ijo da suke da yawan gaske.
To yanzu ana can ana gudanar da zaben kenan a waɗannan yankunan da aka dakatar da zaben?
Eh, zuwa yanzu kuwa ana can ana gudanar da zabe a waɗannan wuraren. Ko da yake dai batun tsaro shine babban al'amari da yafi daukar hankalin jama'a musamman a wurin zaben, waɗanda yake ma batun tsaron ne yasa aka samu matsala a wasu wurare. Da hakan ne ma yasa na tattauna da shugaban rundunar tsaro da aka turo gudanar da zabe a jihar ta Bayelsa kuma mataimakin babban sojojin ƴan sandan Najeriya Hashimu Argungu da ma abin da yake cewa
inda kawai ai ba ita ce local government kuma ta kudu ta Ijo da ke kira Southern Local Government sai dan wasu wurare kalisan a nan yanzu wannan local government kawai bai da koshila guda biyu na ƴan sanda sojoji suna nasu brigade da nasu guda biyu labor suna da civil defense suna da duka kan tsaramuki kila alamun waɗanda ba su aiwa da zara ba mu tayi tsaro shirye muke a wannan harka na tsaro.
Zuwa yanzu dai misali birnin yana guwa da kuma can inda ake gudanar da zaben al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba.
To bisa ga abin da kake ji kake kuma gani zaben nan yana kammaluwa yau din?
Gaskiya zaben nan ba zai kammalu ba yau bisa ga bayanai. Saboda inda za a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka a misali wurare ne waɗanda suke cikin surukuwayen ruwayen yankin Niger Delta, a baya-baya ba jami'an tsaro suna fargaba zuwa wurin. Saboda haka wannan ba ƙaramin aiki ba ne, zaɓen nan ko an gama shi yau ba za a iya samun sakamakon zaɓen ba a yau bisa ga bayanai sai dai gobe idan Allah ya kai.
To mun gode ƙwarai da gaske.
To ba da Allah, na gode.
To ma da labarin mu karkare a jihar Adamawa inda wata kotu ta yanke wa wani tsohon kwamishinan jihar hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yari tare da kwace kamfanin da ya mallaka. Wakilinmu a jihar Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani.
Da take karanta hukuncin da kotun ta yanke wa tsohon kwamishinan kudin mai shari'a Justice Bilkisu Bello Aliyu ta ce bayan ma ga daurin hukunci na shekaru 10 hakanan tsohon kwamishinan zai ma maido da kudi naira miliyan 51,500 da ake zargin ya sace a lokacin da yake rike da mukamin kwamishinan ma'aikatan kananan hukumomin jihar Adamawan. To koya al'umman jihar suka ji da wannan hukuncin da kotun ta yanke? Ba da sason da Joshua Wigra wannan fafutuka ne a jihar.
Ba ni da cikakken masaniya akan abubuwan da yawa kana har kotu ta bayar da wannan hukunci. Ni dai abin da zan faɗi a nan shine an samu ci gaba kuma muna kira ga hukuma ta EFCC da ICPC su yi gaggawa na gurfanar da sauran mutanen da ake zargi domin su ma su samu hukunci. Ba wai a tsaya akan ɗaya shikenan a je a yi bacci ba. Muna da Justice Bobo Commission Report wadda kowa ya sani akwai waɗanda aka zarga da sama da faɗi da kuɗaɗen jama'a. Wannan an ɗaure shi shekara 10 akan miliyan 51. Akwai waɗanda sun yi sama da faɗi da kuɗaɗen jama'a Adamawa biliyoyi. Muna jira mu ga kan cewa su ma an gurfanar da su a gaban kotu. Akwai waɗanda su ma sun yi ta'annati da dukiyoyin jama'a na jihar Adamawa. Muna jira su ma a gurfanar da su a gaban kotu kuma muna sa ido mu ga hukuncin da kotu za ta basu.
Kamar barista Sunday Wigra, shi ma wani mai fashin baki Malam Muhammad Awal, na maganin fa akwai wani hanzari da ba gudu ba.
Yanzu kana kallo ko yanzu Adamawa State akwai local government din da ma yara a gindin misha suke karatu. Akwai local government din da ma baki da ma ba makaranta, asibiti ba magani, amma a ce mutun ɗaya ya mutane kali yanzu Hausa ce yin kyali zaga ba zai yiwu ba. Duk mutumin da zai ci amana to shi ma aka tozo tashi ma. In ya kama shi ka 100 na kai shi 100 domin ya zama aya.
Kotun da ta maci tare wani kamfanin mallaka tsohon kwamishinan jihar Naira miliyan 5 da kuma dakatar da kamfanin daga aiki bisa hujjar rashin rajista da hukumar yi wa kamfanonin rajista ta ƙasa a matsayin kamfani mai zaman kansa. Hakanan kotu ta mamika kamfanin da kuma duk abin da ya mallaka ga gwamnatin tarayyar Najeriya. Dama dai hukumar EFCC ce ta shigar da tsohon gwamnan jihar Mr. Bone Haruna da tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi Mr. John Babane Elias kotu. To amma daga bisani kotun ta jiyan sunan tsohon gwamna Bone Haruna daga zargin karkatar da kudaden da take musu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 10:21 na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Har yanzu shirin bishara yana nazarin koyarwar littafi mai tsarki game da tarbiyyar yaya da nufin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ci gaban ƙasa. Na kuma nemi sanin abin da ya kawo taɓarɓarewar tarbiyya da kauda kai da waɗanda suka manyanta suke yi idan yara suna aikata ba daidai ba. Sai baƙon namu Reverend Muhammadu Dan Amarya ya bayyana cewa
abin da ya kawo haka a taƙaice ma iya cewa lalacewar tarbiyyar da ta samo asali daga iyaye na wannan zamani. Ba shakka yadda kika faɗi, mu a tashin kuruciyarmu idan ka yi rashin hankali babba ya gani zai maka bulala sosai. In ka zo gida da kuka iyaye suka tambaye ka me ya faru ka ce baba wani ne ya doke ni, to sai ma su ƙara maka dukar. Kuma da daddare su tafi gidan wancan mutumin su je shaidar godiya cewa sun gode domin ya taimaka musu da tarbiyya. To amma a yau sai abin ya juya ya zama daban. Me za mu faɗi? Lallai an ce ka so ɗanka duniya ta ki shi, ka ki ɗanka duniya ta so shi. Ma'ana tarbiyya aiki ne na taimaka min nan taro min nan in tare nan. Domin kai uba ko ke uwa ba za ku ɗibi ‘ya’ya ku zuba aljihu kuna yawo da su ba, dole za su yi yawon kansu, wani zai gan su. Abin da ba za su yi a yanzu ku ba za su je su yi a wani wuri. To ashe ko wajibi ne wanda ya gani a wani wuri ya tsauta wa ɗanka kai ko ka ji daɗi tamfal abinka da yake so ya lalace ya taimaka maka. To wannan ita ce rayuwa da iyayenmu da kakanninmu suka fi a kan wannan. To amma a wannan zamani sai soyayyar ‘ya’ya ta shiga cikin zuciyar iyaye da ƙarfi har ma wani baya so wani ya tsauta ma ɗansa. To in an kai ga haka to lalacewa za ta karu. Me zan faɗi? Yana cewa tarbiyya aiki ne na haɗa hannu a yemin nan in kare nan.
To tsakanin uwa da uba wane ne halin tarbiyyantar da yara ko kuma horar da su yara ta a wuyan shi?
Tarbiyyar yara kamar yadda na faɗi.
Domin abin da ya sa ne wannan tambayan, don wani lokaci sai ka ji yaro ya yi laifi sai mama ta ce bari babanka ya dawo ai.
To kamar yadda na faɗi, tarbiyyar yara aiki ne na haɗa hannu. Ma'ana daga cikin gida da uwa da uba, wato mama da baba, wajibi ne su haɗa hannu ko da wani ya yi ma wani horo kada ya gudu ya zo wajen wani. Wato ma'ana idan baba ya yi horo kar ya gudu ya zo wajen uwa ta rungume shi tana cewa ka yi haƙuri, ai baban nan, ai baba kai ka cika zafire. To in yaro ya fahimci haka sai ya kamar uwar ce ta fi son sa. A wani wuri kuma uwar ce za ta so yin horo ko uba yana kokari ya hana, ni ba na son irin wannan hali, ni ba na son abu kaɗan a sauta ma yaro, za ku sa yaro ya zama dolo. To idan ba haɗa hannu ba abu ba zai kyau ba. So ƙwayar magana tarbiyya a cikin gida aiki ne na baba da mama dukkansu gaba ɗaya. Mu da muka tashi ba ma mama da baba ba, har yayinmu waɗanda ke sama da mu an ba su izini in kai abin da ba daidai ba su horar da kai iyaye ko kotuna gani ana horar ba za su ce komai ba domin sun sani ana gyara tsara ta gobe ce to ina kira ga iyaye a dawo kan irin san tarbiyya a haɗa hannu mama da baba domin horar da yaya
to daga ƙarshe Reverend akwai yaran da suke samun kyakkyawar tarbiyya lokacin da suke tashi amma idan suka girma su bijiri kana gani akwai inda akan samu kuskure ne a foundation din ko kuma menene ke sa haka
to akwai abin da kuke tsara tarbiyya mana da cewa kada ku yaudaru domin zama da miyagu yana fata halayen kirki har ila yau wata ayar ta sake ce mana kada ku tafi inda miyagu ke tafiya kada ku bi guridin miyagu ma'ana ayi samun tarbiyya a gida mai kyau yaro zai tafi makaranta ta gaba misali tafiya makaranta gaba da secondary idan ya tafi wannan makaranta ta gaba da secondary yanzu yana mulkin kansa ne baya garkashin ma wani malami da zai ce ga lokacin shiga daki ga lokacin taki daga daki ina ka fito ina a'a kai ne na kanka to waɗansu yara sun suka samu irin wannan yanci sai su je su hada kai da waɗansu marasa tarbiyya waɗanda tun daga gida dama ba su samu tarbiyyar ba suka zo makaranta ba tarbiyya to kai yaro mai tarbiyya in baka mai da hankali ba ka hada kai da irin wannan mutunci ko namiji to kuma haka tarbiyyar za ta lalace ne to abinda Allah ke so shine kai ka zama haske ka haska ka duhu ka kori duhu ba wai duhu ya rinjaye haske ba ma'ana ya masu tarbiyya bar ku zama sanadin ya marasa tarbiyya jaho su zuwa tafarkin Ubangiji.
Reverend Muhammadu Dan Amarya da bayani kan tarbiyyantar da ya'ya bisa tafarkin Ubangiji. Da haka muka kawo ƙarshen wannan nazari sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Reverend Muhammadu Dan Amarya da kuma Josel Morrison da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari ƙauna Allah Uba. Da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Toma da lakuna tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A yau Lahadi kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin bom din da aka kai a kudancin Yemen har ya halaka gwamnan lardin Aden da masu tsaronsa da dama. Tarotsewar bom din dai ta hada da gwamna Gafar Muhammad Sa'ad da tawagarsa a hanyar su ta zuwa ofishinsa a birnin Aden. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zama na gaba akan maganar makomar siyasar Syria za a yi shi ne a birnin New York da ke nan Amurka inda ya bayyana a wata tattaunawa da aka yi ko jawabin da ya yi a Brookings Institution da ke nan Washington. Yau Lahadi da daddare shugaban Amurka Barack Obama zai bayyana abin da ya fi mai da hankali a kai na tsaron rayuka da kuma dukiya Amurkawa jawabin da bai cika yin irinsa ba daga ofishin da ake kira da Oval Office da ke fadar White House a nan Amurka. Ana sa ran cewa hadakar kungiyar jam'iyya ko jam'iyyun adawa na Venezuela su ne za su lashe zaben da ake na majalisar dokoki a kasar wanda ake yi a yau Lahadi. Masu tsokaci na kallon al'amuran a matsayin wata kuskurima ga tsarin da aka bari na marigayi Hugo Chavez na gurguzu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a jiya Asabar cewa faduwar hukumomi a Palestino yana iya shafar tsaron ƙasar Isra'ila saboda haka dukkan bangarorin suna buƙatar zama teburin shawara.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama dai bari mu ka gaisuwar fatan alheri ga Momidas da Nehemia Gata da iyalansa a Jos sai kuma Linda Jummai da iyalanta a Bauchi da kuma Mai Gata da iyalansa a Abuja da fatar an shekara lafiya. A madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.